Bayan da Allah yake yin abin sa kai kana naka, Allah na nashi. To ina zaman-zama na a cikin asibitin ma. Sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka sabon da gama makaranta ba wai an dade sosai ba. Ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan dama na taimako yan arewa ne. To ko zan je in yi dai koda ko dan shekara ɗaya ne kafin in kuma dawo wa asibiti. Nace to ba damuwa bari mu je mu yi.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ƙungiyar lauyoyin mata ta ƙasa a Najeriya ta gudanar da babban taron ta na bana a jihar Kano, inda ta sake jan hankalin masu ruwa da tsaki game da batun kafawa da kuma aiwatar da dokar kare ƴancin ƙananan yara a dukkan jihohin tarayyar Najeriya. Za mu yi dubi a kan wannan batu. Yau kuma kallabinmu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita. Daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiya al'umma ta wata hanya ta daban. Za ku ji ko wace ce da kuma irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako. Bari mu faro takon da haska fitila kan batun dokar kare ƴancin ƙananan yara da Najeriya ta kafa a matsayin tarayya sama da shekaru 20 da suka shige. Amma har yanzu ba a ganin tasirinta a ƙasar musamman a matakin jihohi. Abin da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da aka gudanar a jihar Kano. A hirarta da shirin kallabi mai masaukin baƙi barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. Ta bayyana abinda dokar ta kunsa da kuma tasirinta ko aka san haka.
Makalin da muka tattauna a wannan shine ya za a yi a samu sassaucin matsalar cin zarafi da rashin samun adalci ne ko in ce access to justice musamman yara da kuma mata. To wannan kuma muka yi la'akari da wannan child protection law da aka passing a Kano 2023. Amma har yanzu tana na a takarda ba wasu ƙwararren matakai da aka ɗauka na aiwatar da wannan jama'a ma da yawa har ɗan jarida ma ya rikotin bayan program ɗin namu wai muna ƙoƙarin mu ga an sa hannu saboda rashin tsananin rashin sannin ma
kuma an riga an saka hannu
tun last year gaskiya matakan gwamnati ne da ba to zan ce ne tunda dai kuma yana hannun gwamnati policing gwamnati da kuma zartarwar ne bai samu yadda ya kamata ba. Na ɗaya ni dai har yanzu ban ga kotun da aka fara cewa an kawo ƙarar wani uba saboda ko an kawo ƙarar wani saboda cin zarafin yaro ko kuma rashin aiwatar da wannan ita ai dokan
an
to ai aikace za a ganta kuma aikacen nan a kotuna ko a yanke hukunci ko kuma za a ji dai haka cewa ga abubuwa da ke faruwa wanda aka yi safarin wannan dokar. To amma mu har yanzu yara suna nan barkatai suna tarantali kan titi wanda wannan dokar ta hana rashin kulawa sauke nauyin iyaye akan yara yana nan sai ma ƙara tuzarta ƙaruwa da yake yi. Amma babu yara da ba sa zuwa makaranta ga su nan birjik duk masu talla ga su nan duk wannan dokar ta yi maganin su ta yi ɗauki matakan da za a amma har yanzu ba mu ga abin da aka fara aiwatarwa a kai ba.
To me ƙungiyar taku take yi domin ganin wannan doka an fara aiwatar da ita?
Shi ne na ɗaya jan hankalin al'umma ta hanyar wayar da kan al'umma kan ma su san ma mecece dokar me wannan dokar ta ƙunsa wanda muka samu babban malami a jami'a Bayero wanda ya zo ya gabatar da takarda akan wannan associate professor Dr. Nuhu Idris ya faɗi duk abinda dokar ta ƙunsa da kuma matsalolin aiwatar da ita. Sannan kuma an yi tattauna masu ilimi da ke wurin da private legal practitioners har tata ita wannan CJ ita ma ta ba da nata bayanin akan abubuwan da take.
Kuma da cewa CJ din mace ce har yanzu wannan.
To ai shi abin da nake so a yi mata uzuri, kana so kai abu idan babu ma'aikata a wadace, babu kuɗi nazartar da wannan abu, ba zai yi dijiyar da kake so kai. Duk yadda mace take so ta haihu, ai
sai da ta haifa da kaga cewa eh ta yi
ta
samu wani tsagaro a wani waje,
ta yi mana alƙawari kuma ta ce tana kokarin yin haka. To mu mula akarin da ganin cewa in ka duba ma yawan ma'aikatan ko judges na Kano, in ka duba su compared to population na Kano, akwai matsala,
sun yi
karanci. To wannan ma zai zama wani abu da za a yi la'akari da shi. To wanda muke jan hankalin gwamnati da duka masu matakan zartarwa, su kowa ya sa abu ne, ba na mutum ɗaya ba, kowa da al'umma da malamai da duka, saboda wannan doka sai da ta samu sahalewa malamai sannan aka sa mata hannu. To amma har yanzu kowa ya shiru ya burza ita, abubuwa sai da tozar da al'umma take yi.
A takaice dokan za ka iya dan bayyana masu sauraro abin da sannan ya kwasa mai da yi, idan an yi laifi kaza za a yi, idan an ci zarafin yaro za a kan kaza za a kamata iyaye ma menene shi, su ma akwai hukuncin da idan sun yi wa sarere da yaransu za a yi musu.
A takaice farko dokan mata ma definin ma waye yaro, saboda in muka duba yara a al'ummarmu yanzu sun kasu kashi biyu according to wannan dokar. Yaron da yake gantali kan titi shi dama can bai tashi a family fold ya tashi ga uwarsa, ga ubansa, ga onkulinsa ba. Sannan akwai wanda wato wanda irin wai ake haifa nan na kan titi, wanda dama can haka suke. Akwai kuma yaran da an haife su cikin iyali, cikin gata, amma saboda wannan rashin sauƙin nauyin da iyaye suke yi, ake samun su suke zama yan kan bola, yan kan titi, su fito tun safe su ta yawo garariya, za su yi su samo wa kansu mafita, wasu har ma irin gantalin nan shi suke kai wa iyayensu fasici. To irin wa'annan yaran dokar ta la'akari da su, wanda lalle an nemi cewa a tattaunawar namu gwamnati ta dau matakai na tsarkake kan titunanmu. Farko sai an dau wani babban matsayi na kwashe yaran da suke garari kan titi, wasu ba yan gari bane a maida su garuruwansu, wa'anda suke da iyaye a ja a nemo iyayen a ji me dalilin da yaran suke gantali kan titi. Rashin sana'a ne, rashin wane ne, duk gwamnati ta fito da hala a haɗa kai da masu kuɗi da masu mulki da 'yan majalisu, duka matsala ce da take damun al'umma, saboda yaran nan su ne suke zama nan da na ake jan su, ake shiga mugayen haluka nan na 'yan daba, 'yan sace-sace, duk al'umma take shiga cikin garin. So tunda wannan matsalar ta tashi ba za ta ware cewa wani mai kuɗi ba, ya kamata a ce kowa ya sa hannu, ya bada gudunmawarsa, da masarautu ne da malamai ne ya za a yi maganin wannan matsala. Na biyu, ta ma hana cewa idan mutum ba zai haifi ɗa ba sai ya tanadi yadda zai kula da yaron nan. Sannan kuma ta bata yadda a ga yaro yana gantali, saboda ai yaro ba zai kakan shi duniya ba sai da iyaye. To wannan iyayen nasa sai in aka ga yaro yana gantali sun yi laifi, sai an janye nemo su waye wa'annan iyayen a zo a hukunta su. Saboda
idan aka samu irin waɗannan su iyayen wani irin hukunci ne zai hau kansu na ɗaya kenan. Sannan kuma a baya na ji kin yi batun cewa a cikin dokan da ta bayyana cewa idan ba ka yi shirin renon yaro ba kar ma ka haife shi, abu ne mai yiwuwa a wannan al'ummar tamu.
Idan aka ba da haɗin kai za a iya samun haka. Matsala ita doka ne, in ta zo ba wai kotu ce kawai za ta iya aiwatar da ita ba, mu kanmu mutanen sai mun yadda mun karɓe ta a ba da haɗin kai da manyan masu faɗa a jihar unguwa da masu unguwanni da duka wanda ke da ruwa da tsaki sai an ja hankalin jama'a cewa wannan fa matsalar in ta zo fa kamar ruwan teku ne kamar mutum yana kogi wannan yana jirgin ruwa in ya kule fa kowa ne zai limi to haka fa miki zai nitse to haka fa miki a cikin wannan matsalar kowa yana bukatar ya bada gudunmawarsa kuma mu a kungiyoyi na masu taimaka al'umma domin musamman mu kungiyar mu harkar mata da yara shine a gaban mu ya za a samu walwala da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin aminci a cikin al'umma muna ta kokarin jan hankalin duk NGOs mu haɗa kanmu guda waccan shekara mun yi tararruka ya kai wajen guda 5 akan ya za a yi mu na mafita za mu samu ya za a yi idan matsala ta samu da dan sanda da malami da masu mulki da mu kanmu mu haɗa kai a dumfafi wannan matsalar domin ya zama kowa ya nuna damuwarsa a samu mafita to amma har yanzu abin sai kaga sai a zauna a tattauna amma an zo aiwatar da abin sai kaga babu wannan kyakkyawar synergy din
to kafin mu jingina wannan batu bari su Bilkisu za ta ƙara haske kan matakan da gwamnatin jihar Kano wadda ta kafa dokar shekara guda da ta wuce ta fara dauka da kuma irin hukuncin da dokar ta tanada ga waɗanda ke keta ta kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aiki na daban na kula da al'umma waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Dr. Amina Aminu Dorayi ni haifafiyar Kano ce baba na dan Kano ne Professor Aminu Dorayi mama na kuma Hajiya Maryam Dorayi ni ce yar fare a gidanmu mamanmu ta haife mu mutara so amma mu biyu mata mu ne na farko kuma ni ce farko sai kuma sauran maza ne to alhamdulillahi sannan kuma nayi karatun primary a Zaria da yake babanmu ya koma Zaria a lokacin yana lecturing ko koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello to sai muka koma can anan nayi primary dina da yake yana son dai a koma gida sai muka koma Kano kenan nayi secondary school St. Louis secondary school a Kano daga nan kuma nazo Jami'ar Ahmadu Bello na karanta wato medicine kenan kiwon lafiya medicine and surgery na gama na karanta kuma daga nan kuma na samu nayi karin ilimi a Jami'ar Liverpool wato da yake Ingila kenan na kara da karanta kaman dai masters kenan karin ilimi akan kiwon lafiya dai na jama'a wato public health kenan to ina da aure shekara kusan 23 kenan sannan yara na uku to kuma ni yanzu dai zan ce ina wannan aikin public health wato shi lafiyan jama'a kenan na kusa kaman shekara 20 ina wannan aikin so a yanzu da yanda kike samu na yanzu dai ni ce kaman dai zan ce jagora kenan ko leader ne mu ana kiran shi country director na pathfinder ita kuma pathfinder kungiya ce dai mai zaman kanta to dai bar a takeice dai shine dai tarihi na
to kafin ki zo pathfinder kin yi aiki a wasu wurare
a kwarai nayi wato farkon aiki da muka da na gama makaranta nayi aiki a babban asibitin nan Abuja kenan National Hospital so a lokacin ban ma taba sanin cewa zan bar asibiti ba saboda na ji dadin aiki kuma a fannin mata wato gynecology of obstetrics nan ne aiki na duka to amma yanda Allah yake yin abin sa kai kana naka Allah na nashi to ina zaman-zama na cikin asibitin ma sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka saban da gama makaranta ba wai an dade sosai ba ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan dama na taimako yan arewa ne to ko zan je in yi dai koda ko dan shekara daya ne kafin in kuma dawo wa asibiti nace to ba damuwa bari mu je mu yi to amma da na shiga sunan ki kungiyar waccan sunan ta IPAS so nayi aiki a IPAS kaman da wasa amma har na kai shekara 5 ina aikin nan to a lokacin ne sai na san cewa kai gaskiya ina ganin bari dai in hakura da asibiti kawai dai sa kai a cikin aikin kula da lafiyar jama'a wato public health kenan shine na samu ne wannan masters din sannan kuma nake ta ƙarin ilimi da yake san abin da ko a yaushe dai dole kana ta ƙara duk abin da ka gani da baka gane ba sai ka dan ƙara ilimi ko na sati 2 ko sati 3 ko wata daya har ma na je neman ilimin ya kai ni wannan babbar jami'ar Harvard University kenan na je ne sati 3 dan koyon yanda
jami'ar a Ingila take ita ma
a America take Harvard University wato babbar jami'a ce a duniya gaba daya ana kallon kamar ita ce na daya ko biyu a dai jami'o haka nan to a kiwon lafiya ma ana ji da ita naga cewa abin da nake so in koyo wato ci gaban da ya gyaran asibiti zan ce quality improvement wato yadda asibitoci za su dinga aikin kullun suna duba abin da bai yiwu ba su dan gyara a tabbatar cewa yayi daidai sannan in daidai ci gaba dai na asibitoci to shine naje ne wannan shi ma a can a Boston kenan a America shine Harvard University so alhamdulillah dai duk abin da na gani dai ina so in ƙara koyon ilimi sai in dan ƙara shiga in ƙara yi ko a computer haka wato online ko kuma mutum ya je dan ƙara dai to daga nan kuma shi ma sai na koma wani kuma dai to shi IPAS din dama na yan America ne to aikin da suke yawanci dai hakan mata ne da yara ko ƴan mata haka inda za a kula da lafiyar su da su ma za su san meye amfanin ma lafiya da amfanin zuwa asibiti da koyarwa ma su ma'aikatan asibiti dan aiki na sosai ni trainer ce wato irin muna koyar da ma'aikatan asibiti wani sabon zance fanni in ya shigo sai mu zo mu koya musu muke to gashi dan mu je mu koya sai in je har wato kwanaki na je Kenya ma a lokacin wajen wata ɗaya muka yi muna koya saboda mu zo mu koyar da anan Nigeria to daga nan kuma sai bayan shekara 5 anan sai na koma shi ma wani kuma shi ma kungiyar ce ta America sunanta Abt Associates kuma wannan aikin dama yana ya kunshi zagaye Nigeria gabaki daya so a haka ma ina fada wa mutane cewa gaskiya ina ga a wannan jihohin mu nan 36 ina ga akwai wanda ban je ba gaskiya ba su hudu ba duk na zagaya sosai kuma kauye ma muke bi sosai a duk yawancin aikin nan to shi a wannan Abt Associates din nan shine ne aiki da wata project da ake cewa Partnership for Transforming Health Systems wato irin dai taruwa na taimakawa fannin you know lafiya dai na state so shi ma anan ne ma duk da fani yar Kano ce amma a kan wannan aikin na je duka local government 44 na Kano na zagaye shi gabaki daya a cikin shekara 3 haka kowanne kwata sai mu fita mu je duka so ba abinda mun ga ikon Allah na kuka ka gani na dariya ka gani na tausayi ka gani aikin dai alhamdulillahi to bayan ina ga nayi kusan shekara kusan 9 ma a wannan aikin shi ma anan dai wannan Abt Associates din kafin na dawo nan Pathfinder yanzu a Pathfinder shekara na kusa 5 dai kenan na zo a 2020 farkon 2020 yanzu wajen shekara 4 da rabi kenan ina jagorancin wannan shi kungiya na Pathfinder
to ganin cewa ke yar arewa ce kuma kin san da can ana ta yawan surutai ƴaƴa mata ba sa zuwa karatu wani kalubale kika fuskanta a lokacin da kike waɗannan ayyukan
yo to gaskiya wannan tambayan take tana da muhimmanci sosai saboda mutane da yawa na tambaya su ce ke ga kike yar arewa ƴar Kano ma kuwa amma ke ga ki a wannan matsayin To akwai kalubale gaskiyar magana shine a lokacin da nake primary da secondary ban san cewa akwai matsala ba ban san cewa ma ana ganin fifita namiji ba ko akan mace ko haka dan shi gaskiya a gida mahaifinmu bai nuna mana bambanci ba yana nuna kaman duk mutum ko mace ko namiji dole ne ka nemi naka ba wanda zai zo ya dinga roko ko saboda bai da shi kuma wai dan kai ko ke mace ce ba dalili bane a ce kin zama kaman nauyi kin dora ma mutane nauyi kuma baka san gobe ba baka san me zai faru ba ko aure kai baka san me zai faru ko da mijinka ba ko da duniya ma gabaki daya gashi wannan yanayin ma da ake ciki yanzu na rashi a Najeriya ai yawanci mata in ba su tashi ba gaskiya akwai matsala to a cikin kalubalen kinga kaman ko da muke makaranta ko mazan da suke ajin mu sai su dinga kallon mata kamar ah wannan mata wannan yarinya ita kila ga wani dan kwali yar bahaushiya mai ta sani to farko shine ma idan ka yadda zaka yi shigan an arewa ana ganin kai baka san abin da kake ba ga ki mace ga yar arewa ga kuma ki musulma to me ma kike a wurin nan tukuna to alhamdulillah sai suka ga cewa idan aka yi ko jaraba ko wani abu sai ka zo a cikin yan sama sama to daga baya ne kuma gaskiya magana irin wannan yana koyawa mutane abu sosai saboda kinga kamar a EBU kwai mutane suke zuwa daga dukkan fannin Najeriya so wasu ba su taba saduwa da yan arewa bare mata kuma yanda suke jin labarai cewa mu arewa ba abin da muka sani ba mun cika san jiki da sauransu so sai su ma abin ya taimaka musu suka koya suka ga cewa ake ba haka bane ba kuma alhamdulillah har na gama makaranta ko sau daya ban taba alhamdulillah sosai ban taba zance ko filin ba ko in ace na ban zo na ci wani jaraba ba gabaki daya ban taba yi ba a cikin duk shekarun da muka yi karatun asibitin nan da muka yi.
To afuwa doctor ko na aka tsaya an cire wa mata kitse a wuta ba iyaka take nan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da doctor Amina ke yi tsakanin al'umma a yau dai nan za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya hirarrakin namu uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma jan hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi babbar jami'a a kungiyar Pathfinder da bakuwarmu ta mako Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da kuma wakilanmu Baraka Bashir a Kano Dabo da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.